sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 11 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Ibrahim dauke da kanin labarai.
To Amina, a karan farko hadaddiyar daular Larabawa da kasar Bahrain za su yi atisayen sojojin ruwa da kasar Isra'ila shekara guda bayan maido da dangantaka da kasar ta Bani Yahudu. Iran na fuskantar wani sabon bincike game da munanan matakan da ta dauka wajen murkushe zanga-zangar da aka yi a fadin kasar a shekara ta 2019. Sannan shugaban Afirka ta Kudu na ƙarshe a zamanin mulkin wariyar Laudin Fata PW de Klerk ya rasu.
A cikin shirin namun na yanzu za ku ji cewa hauhawar farashin kayayyaki a kasuwannin Najeriya da kuma yadda farashin masayar kuɗin ƙetare musamman takardun kuɗi na dala ke ci gaba da zama ƙalubalen da ke kawo tarnaƙi ga walwala a tsakanin 'yan Najeriya. Sannan za ku ji cewa hukumar abinci da magunguna na jihar Volta ta kama wani likitan bogi a Ghana. Daga bisani kuma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kafin duk waɗannan rahotannin, bari mu fara kawo muku labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya ga labaran. A karan farko hadaddiyar daular Larabawa da kasar Bahrain za su yi atisayen sojojin ruwa da kasar Isra'ila shekara guda bayan maido da dangantaka da kasar ta Bani Yahudu, a cewar rundunar sojin ruwan Amurka a yau dinnan Alhamis. Musabbabin atisayen, wanda za a kwashe kwanaki biyar, ana yi a tekun Bahar Ahmar ko Red Sea, wanda kuma ya haɗu da tekun Bahar Rum a mashigar Suez, shine inganta iya ɗaukar matakan tsaro na bai ɗaya tsakanin sojojin ruwan ƙasashen, a cewar wata takardar bayani. Abun farin ciki ne ganin sojojin Amurka na horo tare da ƙasashe ƙawayenta na yanki don inganta tsaron yankunan ruwayenmu da kuma ƙarfinmu na bai ɗaya, a cewar Vice Admiral Brad Cooper, babban kwamandan sojojin ruwan Amurka. Iran na fuskantar wani sabon bincike game da munanan matakan da ta ɗauka wajen murkushe zanga-zangar da aka yi a fadin ƙasar a shekara ta 2019, yayin da wata kotu da ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam suka kafa a London ta fara sauraron bayanai jiya Laraba daga 'yan uwan mutanen da aka kashe da sauran shaidu kan zargin tafka manyan laifuka yayin murkushe zanga-zangar. Kotun, wadda ake kira kotun jama'a ta ƙasa da ƙasa, an kafa ta ne a babban zaurin taro da ke rukunin gine-gine da ake kira Church House a birnin London. Mandufar kotun shine binciken ta'asar da ake zargin Iran da aikatawa, ciki har da kashe-kashen ɗaruruwa masu zanga-zanga da ake zargin jami'an tsaronta da yi, da kuma raunata wasu dubbai a zanga-zangar ta watan Nuwamban shekara ta 2019. Wata tawagar ƙwararru a dokar 'yancin ɗan adam da hulɗar ƙasashe daga Burtaniya, Indonesia, Libya, Afirka ta Kudu da kuma Amurka sun jagoranci zaman rana ta farko na kotun, wadda za ta yi ta zama har zuwa ranar Lahadi. Ga dukkan alamu, an cire sharhin wata jaridar ƙasar China daga shafinta na yanar gizo. A sharhin jaridar, an kuka da katsa London inda gwamnati ke yi a harkokin yaɗa labarai da kuma ƙara takura 'yan jarida da ake yi a ƙasar. An rubuta sharhin a harshen Ingilishi ne ranar Litini a jaridar Global Times mai salon kishin ƙasa, wadda kuma jam'iyyar Communist ta China ke iko da ita. Abin takaici, aikin jarida na daɗa zama da wuya, a cewar sharhin.
Tumadalla, a gaida Ibrahim. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotanninmu. Batun hauhawar farashin kayayyaki a kasuwannin Najeriya da kuma yadda farashin masayar kuɗin ƙetare musamman takardun kuɗi na dala na ci gaba da zama ƙalubale da ke kawo tarnaƙi ga walwala a tsakanin 'yan Najeriya. Sai dai ƙwararru a fannin tattalin arziki na yin fashin baki akan wannan al'amari da nufin lalubo mafita. To amma a hirar su da wakilinmu na Kano, Muhammad Ibrahim Kwari, Farfesa Murtala Sabo Sagagi, masanin tattalin arziki a Jami'ar Bayero Kano, na cewa
matsala ce wanda na gaya maka cewa shekara 20 baya ake so a samu bakin zaron kuma har yanzu ba a samu ba, shine ya za a yi a inganta tattalin arzikin Najeriya ya tashi daga kan dogaro ga mai. To yanzu fafi matsalar da muke da shi shine man da muke sayarwa a duniya farashin sa yayi kasa. Gwamnatin tarayya ba ta da kuɗaɗe waɗanda na kasashen waje. Shi yasa yanzu budget din mu ma da muka yi wannan 16 trillion kaga kusan trillion 6 da wani abu bashi zamu ciyo.
Na bashi ne
zaka ciyo. Kuma wancan shekarar ma bashi ka ciyo. Shekara 20 da wani abu da suka wuce kullun bashi kake ci. To wayannan bashin da kake ci sai kasance yanzu duk kudin da gwamnati za ta samu kaman wata 1 2 da suka wuce kashi 80 na kudin shiga da muka samu ya tafi ne akan biyan kudin ruwan bashi. Sannan ga magana cin hanci da rashawa da taika tutu.
Wa professor kai magana ga kudin ruwa kenan ba akai ga fara biyan bashin ba kenan?
Eh na ba akai wannan magana ba tukuna. Yanzu magana kudin ruwa ake da ma zaka biya shi. Kuma duk da wannan kullun cin bashin nan ake yi.
Baya ga magana farashin kayayyaki, magana farashin hawar musayan kudaden ketare shi ma yana damun yan Najeriya. Wasu ma suna alakanta shi da tashin farashin kayayyaki. Wanne ne ke jawo wanda cikin su?
Noman mu ya ta'allaka akan abin da zaka shigo da shi a kasar waje. Yawanci irin da ake amfani da shi sai ka siyo shi da dala. Taki wasu daga cikin sanadaran sa sai ka siyo su da dala. Tarakta da zaka yi amfani da kayan gyaran ta sai ka siyo su da dala. Kamfanin ka injinan ka daga ina ka siyo su, kayan gyaran sa daga ina zaka shigo da su, wasu abubuwan da zaka murza su daga ina zaka shigo da su, kai man ma da zaka sa a cikin mashin din naka sai ka shigo da shi da kasar waje. Shi za ake cewa gwamnati za ta kara kudin mai kwanan nan. To kaga irin wannan komai sai ka shigo da shi da kasar waje, baka samar da yanayi mai kyau da zaka yi a cikin gida ba, kuma sannan wannan kudin na kasashen waje zai baka da shi ba dole farashi ya tashi ba. Kuma sannan san zan iya cewa bodojin Najeriya da an da fara bude su da wato ko dalar ba tana nan ko ba ta nan ba za ka gane radadin ba, saboda yawanci idan ba mu da gero a Najeriya to za ka ga Niger suna da shi da yawa sai su shigo mana da shi. Idan nasu yi kasa mu ko nan muna da shi da yawa sai mu shiga da shi. Akwai lokacin da zai kasance cewa nan shinkafa ka gaba ɗaya wannan samfarira da ake kiranta duk ta Najeriya ta kare sai ka shigo da ita daga Benin Republic ko daga Burkina Faso.
Kenan bude border yana da fa'ida kenan.
Ai yanzu ma ka ce zaka rufe border tsakanin kasashen Afirka ai ka kashe kanka. To shi yasa yanzu su kansu kasashen Afirka din ai suka yi wannan yarjejeriya ta African Continental Free Trade Area wanda zai kasance duk wasu matsaloli ma da tarnaki na waɗannan kasuwanci duk an cire su. Saboda idan ya kasance kaya suna zazzagayawa wato wani lokacin yana rage radadi irin na waɗannan abubuwan. Yanzu misali a Najeriya kayan ba su isa ba, to sai kasance su kuma Niger suna da shi makil sai su shigo ma da shi wanda ake. Akwai lokacin da a nan Kano nan yawancin duk waken da zaka ci daga Niger zai taho. Su kuma akwai lokacin da zai kasance masarar su ta yi kasa sai sun zo da wannan nan sun siya sun tafi da ita. To sai kaga farashin bai tashi yadda talaka zai iya cewa wayyo Allah ba. So duk irin wayannan abubuwan sai an zauna an dudduba su. To amma saboda kusan gwamnatin tarayyar ta dauki kowa ta mika babban bankin Najeriya, shi sa kaga abin baya tafiya da ya kamata.
Shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya jimu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karshen labaran duniya.
To Amina, mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris za ta hadu da shugaban Faransa Emmanuel Macron a yau dinnan Alhamis a wurin bukin tunawa da ranar Armistice. Bukin wanda ake yi a Arc de Triomphe na tunawa ne da yarjejeniyar shekara ta 1918 tsakanin gamayyar manyan kasashe da Jamus ta kawo ƙarshen yakin duniya na ɗaya. Wannan ya biyo bayan ziyarar jiya Laraba wadda Harris da mijinta Doug Emhoff suka kai makabartar Amurka ta Suez a matsayin wani bangare na hidimar ranar ta Armistice da kuma ranar tunawa da sojoji 'yan mazan jiya ko Veterans Day da ake yi yau a Amurka. An kafa wurin ne don girmama sojojin Amurka da aka kashe a yakin duniya, kuma yana dauke da kaburburan Amurkawa kusan 1,600. tsohon shugaba F.W. de Klerk, mutumin da shi da Nelson Mandela suka samu kyautar lambar yabo ta Nobel ta zaman lafiya, wanda kuma a matsayinsa na shugaban Afirka ta Kudu na ƙarshe na zamanin mulkin wariyar launin fata, ya kula da yadda mulkin farar fata tsiraru ya kawo ƙarshe, ya mutu yana mai shekaru 85. De Klerk ya mutu bayan ya yi ta fama da cutar kansa a gidansa da ke unguwar Fesnaye da ke Cape Town, kamar yadda wani mai magana da yawun gidauniyar F.W. de Klerk ya tabbatar yau Alhamis. De Klerk ne ya sanar a wani jawabi ga Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu a ranar 2 ga watan Fabrairun shekara ta 1990 cewa za a saki Mandela daga kurkuku bayan shekaru 27 da ya shafe a gidan na kasu.
A gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasar Ghana, ofishin jihar Volta na hukumar abinci da magunguna ya ce an jima ana sa ido akan harkokin Mr. Harrison. Don haka, bayan kammala sana abin da yake ciki tsaf da kuma inda yake, jami'an hukumar a bisa haɗin gwiwa da sashen magani na hukumar jihar Volta suka buƙaci a kamo shi. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani.
Game da abin da ofishin jihar Volta na hukumar abinci da magunguna ta ce ne an jima ana sa ido akan harkokin Mr. Harrison, don haka bayan kammala sanin abin da yake ciki tsaf-tsafa da inda yake, jami'an hukumar a bisa haɗin gwiwa da sashen magani na hukumar jihar Volta sun ka buƙaci a kamo shi a ranar Litinin 8 ga watan Nuwamba da kimanin ƙarfe 10 na dare a fiki cikin gundumar Sadayi a jihar Volta, kayan da aka kwaso a gidansa. Bayan an gama bincike sun hada da kayan aikin likita da tulin magunguna da wasu su hukumar ba ta iya tantance kariyarsu ba, da yake jira da manema labarai a hudarattan jihar Volta na hukumar abinci da magunguna Mr. Gordon Akurugu ya ce aikace-aikacen Mr. Harrison bai dace da dokar kiwon lafiyar jama'a ba, kuma yana gudanar da aiki ta hanyar da bata dace ba ba tare da la'akari da kiwon lafiyar jama'a ba. Ya bada tabbaci cewar hukumar ta tabbatar da aniyarsu na tabbatar da kariya a kiwon lafiyar jama'a cikin jihar, kuma ya buƙaci jama'a su sa ido akan wadda ko waɗanda sun ka cancanci su duba lafiyarsu.
Suppose doctor claim he completed University of Ibadan, he has practiced as a medical doctor at Asinfosu Hospital, Kofodia Hospital.
Likitar na Jabu na ikirarin ya kammala karatunsa jami'ar Ibadan, kuma ya yi aiki a matsayin likita a asibitin Asinfosu, asibitin Kofredua, asibitin jiha na Takoradi. Amma da muka ci gaba da tuhumarsa ya janya ikirarinsa, ya nuna cewar duk wannan ƙarya ne, yaudara kurum yake yi, yana da'awar, yana jinyar wasu cututtuka wadda ba haka yake ba. An same shi da wasu magunguna irin su Metasol da ya yi wa suna Rapros, wasunsu kuma Rap Capsules, da duk sun ka tabbata ba sunansu kenan ba. Abin da ke nufin ya harhaɗa maganin wasu a matsayin nasa kamar yadda hukumar ta tabbatar. Mr. Gordon Akurugu ya ci gaba da cewar,
from the point of FDA, we have seen his practice not be conforming with the Public Health Act. Who knows the number of people Dr. Harrison has killed, Dr. Harrison has put into certain
conditions. A wurin hukumar da ke kula da kyawun abinci da magunguna, muna ɗaukan aikinsa a matsayin wadda bai dace da ƙa'idodi da sharuɗa na hukumar kiwon lafiyar jama'a ba. Wa ya san adadin mutane da Mr. Harrison ya kashe ko ya jefa su cikin wani hali na ha'ula'i? Muna son mutane su yi hankali da mutane da za su zo musu a fuskan jinya ko magani. An dai so mu kai ruwa da mari akan harkoki na Mr. Harrison bayan haka za a gurbanar da shi gaban kotu. Radwanallah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Fatoma Dalla a gaida Ridwan Abbas da wannan rahoton. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, wato lafiya uwar jiki, da wakiliyar mu Hawwa Umar ke shirya mana.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako shiri ne na musamman, kuma zai yi magana ne akan cutar daji ko kuma sankara, kamar yadda wasu suke kiran cutar. Mafi akasarin lokaci, jama'a da sun ji an yi zancen daji to suna ganin kamar wani lasisi ne na mutuwa, wanda a zahirin gaskiya bayanai na hakika sun nuna cewa duk wata cuta idan an gane ta da wuri akan dakila mummunar illar da za ta haifar wa jikin dan adam da zai kai ga marasa rai. A yau shirin lafiya uwar jiki, kamar yadda na faɗa, na musamman ne, inda zamu tattauna da wata bewar Allah da ta yi nasarar yaki da wannan mummunar cuta ta daji ko kuma sankara. Amma dai bari mu ji daga bakinta. To ko zaki faɗa mana sunanki?
Sunana Malama Ladi Mamman.
Shin wace irin nau'in cutar daji kika yi fama da ita?
Na yi fama da cutar dajin nono 2015. A wannan lokacin ne na lura ina da wata kwaya kaman kwayan aya ko kuma masara. Sai na nuna wa mai gidan. To da yake mai gidan shi ma likita ne, ya gani ya ce ya kamata in tafi asibiti. To da naje asibiti, shakka babu, naje na yi mammogram. Da aga nan aka ce in je ga wani likita. Naje nan ga wani likita a nan Gwarinfa. Ya gani ya ce ya kamata a cire, a yi tattali a ga menene wannan abu. To da aka cire, sai aka je aka yi test, sai aka ga lalle akwai cutar daji. Daga nan sai na ce to me abin yi? Sai suka ce za a cire nono. To so da yawa wasu in sun ji wannan cutar dajin nan sukan raunana, tsoro yakan shigo a ciki. Kafin ki ankara sai ki lura ki gama tsoron ne ya kashe mutum ba ma ciwon ba. A wannan lokacin nan duk ba da addu'a da jama'a dai kuma aka taru ana ta mun addu'a. Allah ya taimake ni, tsoron ma kwata-kwata bai ma bai fado min cikin zuciya ba. Aka sa lokacin da za a yi aiki. Yardan Allah lokaci ya zo muka je aka yi aiki. Aka cire mama kwana uku kacal ne asibiti na dawo. To amma kafin wannan lokacin da aka ce ina da wannan cutar daji, abinda na yi shine na zauna na ce menene wannan cutar, kaga ake samun ta? Yawanci su likitoci da yake kuma Allah ya sa mai gidan likita ne kawai cewa yace mu je aiki mu tarat. To ni kuma gaskiya kafin a wannan lokacin na duba na gani menene kemo, yaya aiki, ya zan yi warke, me ya kamata in yi? Ni da kaina na zauna na yi bincike tsakani da Allah, nan dudduba na ga abin da zai taimake ni. Nazo na ce to ni dai gaskiya ba zan yi kemo ba. To haka dai muka dukufa, ana a kwana a tashi aka yi aikin, nazo na ki yin kemo kwanaki dai kwana a tashi, haka ne ta tafiya har wata 6.
To amma bincikenki me ya gano miki akan shi wannan chemotherapy din, kuma me yasa kika ki?
To bincike na akalla gaskiya ya nuna min cewa wannan chemotherapy ni dai fa anawa gaskiya ba abin da zai kawar maka da wannan cutar dajin bane, illa ma sai ya kara maka, zai kai ka ma ga mutuwa. Inda nayi bincike nawa fa kenan, wannan chemo din bata san me kyau ba, bata san mara kyau ba, gaskiyar kenan. Saboda haka za ta je ta kokona duk me kyau din ma da kake manajin rayuwanka da shi, ya kona da mai kyau da mara kyau, ya barka ka yi ta fama, a yi ta zawo gashin kai, ya zube duk jiki ya zama bakin kirin, sai ki ga karshen ta, kai baka samu warkarwa ba, ka kuma kai ga mutuwa. To shine dalilin da yasa nace ba zan yi kemo nan ba, bari in yi abin da ya cancanta bisa ga bincike na da taimakon Allah, shi yasa kika ga niki yin wannan kemo din. To daga nan ba an cire maman, nazo nan gane me ya kamata in yi, na shiga yin cin abincin da ya kamata in ci, su ganye ina ta exercise. Nazo kuma da yake na lura na binciken na ga abinda one of the illa da yake jawo wannan ciwon dajin shine sukari, suga, zaki. Sai na duba na gani, na ce to me dalili? Sai na daina shan zaki, na daina cin nama da na kaji, duk wani irin nama na daina, don na yi bincike na gani.
To duk wannan bincikenki ne ya nuna miki ko shawarin likita?
Wallahi ba wanda ya bani shawara, Hajiya. Ni ne kawai na zauna na yi binciken da na duba, na ga abincin gwangwani da na su waye ne na turawa nan duk ba shi rashi bai da kyau. Kawai na tsaya na ce to bari ni in jira ba a kaina, kafin nan dan da taimakon Allah in ci gaba kuma in ga yanda za a zo a taimaka min jama'a. Shine ni ne na wa'annan abubuwa shekara 6 ina yawan motsa jiki, ina cin abin da ya kamata in ci nan dadda na dakatar da abubuwa da yawa da ya kamata in dakatar wata shida bayan wata shida shine muka fita waje nace to bari ji a duba a gani wannan abun ko yana nan ko baya nan
okay bayan an yi aiki a nan jikin ya zo kuma baki jin dadi kuma kuka yi tafiya kuka tafi wata kasa
lafiya na kallon tabbatar da cewa wannan cuta bata yaɗe a jikina ba shine dalilin da yasa muka ce to bari mu fita waje da mai gidan mu je mu kuma dubawa a duba a shiga wani na'urar a duba a gani ko ba haka ba to ko da muka je muka samu na'ura aka shiga sai aka gano akwai wata kuma ita lump din a ɗayan nonon
wato dan kwayen nan
da na fara gani a ɗayan nonon da har ya jawo sanadiyar yake nonon nan shine sai aka kuma gani a wannan nonon to sai suka yi kokari because nazo ina ta faman motsa jiki to sai ya kasance nauyi na ya gaza na rami na fitan hankali na kai kusan wajen 36 ne ko 46 to a lokacin sun yi su ja nonon ruwan daga wannan lump din soda su samu ayi a gwaji abun biyu ba sai aka ce to tunda za a shiga da ne tiyata ayi auxiliary clearance ta hammata inda aka yanke nonon idan suka jaraba suka shiga za su cire wannan kwayar aje a kai na'ura a guda in akwai wannan cutar sannan sai su yanke nono to taimakon Allah aka gwada aka ga babu wannan cutar a jikin sai aka yi clearing din wannan hammatar tawa shikenan to kin ga mun je mun duba mun ga ba komai babu kansa a jikina sai muka dawo muka ci gaba na ci kuma gaba da sauran abubuwa din
me kike ji a jikin
lafiya na kallon ba abin da yake damuna kin ji shekara 6 kenan ban yi kemo ba ban yi radiotherapy ba bana shan magani ban taba jin yaya na cutan wannan dajin yake ba a jikin mutane ban taba ba shekara 6 yau cur
bayan kin yi fama da wannan cutar yanzu shekara 6 da kika zo kika zauna kika yi tunani me abu na gaba da kika yi
abinda na zauna nan lura na ce to idan har zan taimaki kai ne daga wannan jama'a suna ta mutuwa wannan cutar daji ba abin da mutum zai razana akai bane yanda zaki samu kiji ciwon kai kiji ki nemi panadol ki sha hakan nan wannan abu idan kika samu aka samu early detection aka gane cutar nan da wuri aka tsaya aka yi abin da ya cancanta da taimakon ubangiji da addu'a sai kaga Allah yayi maka wannan abu amma in ka tsaya kana tsoro ne to shine fa wannan abin zai dinga yaduwa a jikinka ko a jikinki har ya kawo ga rasuwa da hakan ne shine sai nazo Allah ya taimake ni to gara in fita in je in fara tallafawa mutane ina bada bayani ga waɗanda suke da shi da waɗanda ma ba su da shi yanda za su yi rayuwarsu mai kyau game da abubuwan da ake sa ma jikinmu don abin da ka ba ma jikinka shine fa zaka tsaya da karfinka da lafiyanka duk abin da ka sa in ka sa mai kyau zaka ga kai mai kyau so shine kawai muka tunce to bari mu dauko wannan gidauniyar muka fara wayarwa da kan jama'a muna shiga karkara domin alhin abun mu karkara ne waɗanda basu shigo birnin su san mame wasu ma basu san menene ma cutar dajin ba sai kaga an ka je kauye kana fama da cutar daji sai a ce a an maka jifa ne an maka kaza menwa cutar dajin kake ta fama to yawanci abin da muke kenan tun 2019 muka fara muka fito da wannan gidauniyar so shine kowace shekara muka fita so biyu so uku bisa ga yanda dai muka samu tallafawa gidauniyar shine Cancer Care and Medical Outreach Foundation shine muka register muke fama kowace shekara ayyukan wannan gidauniya shine muka sai magunguna muka tallafawa waɗanda ba su da nauyi because gaskiyar kenan kafin ka samu lafiya idan wannan cuta ta shiga jikinki ba karamin kuɗi ne za a ke kashewa ba so bisa ga gwargwado bisa ga tallafa da muke samu wajen mutane muka je asibitoci mu samu mu gan waye zamu iya tallafawa mu bada kuɗi wasu kuma wanda mu ba su shawarwari iri-iri mu gaya musu abin da ya kamata su yi abin da kuma ya kamata kada su yi sannan kuma a hakan kuma muka duba marayu wanda ba su da karfin yin abin da ya cancanta da su samu sama so uku abinci a baka sai mu sayi su injin markaɗe mu ba su suna yi suna dan samu dan taro CCD
to gidauniyar nan ba ma masu cutar daji kawai take tallafawa ba
masu cutar daji bane kadai da masu karamin karfi mukan tallafa musu kware da gaske mukan sayi har asibitoci mukan sayi gadajen asibiti bisa ga daddai abinda za mu yi tallafa mukan sayi gadaje da mattress mu je mu bada asibiti ko kuma mu sayi su magunguna da likitocin mu da nurses mu sai mu sazzaga kan nan da ku zo dan taro CC dan maganin wani ba iya sayan panadol to amma da zarar in mun je wannan haka mukan sukan ji dadi kware da gaske dan panadol a gwada bipin din su a gwada abun nan sugar level haka dai sai ga dan abun nan muka zo da shi muna dan taimakawa
to a ina kuke samun waɗannan kuɗaɗe da kuke taimakawa jama'a
mu iyayenmu ne da muka taru duka muka zauna muka yi magana muka gani muke din
irin waɗanda suka yi fama da wannan cutar kenan
madalla eh domin akwai waɗanda suka fitar ga wannan cuta to da farko amma yanzu mun yi rijista muna da komai da komai mutane sukan rukin dinmu sukan samu tallafi eh mukan samu tallafi daga jama'a
kin ce mutanen karkara kuka fi taimakawa shin idan kuka je karkaran nan kukan gwada musu yanda za su yi wa kansu dan wani gwaji da zai nuna musu akwai wani abu inda wani abu da basu gane ba a maman su yanda za su je asibiti
mukan yi wannan kware saboda muna da su kayan na'ura da za mu je mu yi film aje musu mu nuna musu za su taru da yawa kamar mata ko ma ba mata kadai ba tunda akwai cutar daji na jini akwai na nono akwai na mahaifa akwai na maza hakan nan so muna da video in mun je mukan kafa wannan na'urar sai mu nuna musu yanda ya kamata especially mata mace a nono dole muka nuna musu yanda za su tsaya tsakatan su tsaya a gaban miro su duba su lallaba su tattaba su tsada su kwanta za su ji in suka ji wata kwaya to maza su hanzarta su je asibiti haka dai muna da abubuwa da yawa su likitocin da muke da su suna nuna musu wannan abu wasu mukan ba su mukan saya musu magunguna wasu kuma mukan saya musu supplement wasu kuma mukan sayo su ganyen kayan abincin da ya cancanta zai taimaka mu jikin su mu je mu ba su
wata shawara zaki ba wa mutane ganin cewa ke mutunce da kika yi gwagwarmaya kuma kika yaki da wannan cutar
gaskiya babban shawara da zan faɗi anan shine farko in kana nan kana tafiya baka san me kake dauke da shi ba muna da abinci iri da ake ci to wannan abu in ka samu akai early detection aka gano cutar nan da wuri da yardan Allah da taimako da addu'o'i zaka samu warkarwa muna da ganye akwai ganye wannan ganyen da muke rena fa shine yake taimakawa mana a ji a rage cin dadi zaki lemon kwalba a rage me zai hana iyayenmu mata a bayan gida ja dan aza su aleho su yakuwa su rama su zogale wayan gabuwan da muke gani yana taimakawa da kwarai da gaske ke ki ci sannan ki kuma ki ba mai gidanki kuma da yaya ku ci yawancin irin wanga zai rage cututtukan da ke faruwa a kasan nan
to masu sauraron mu da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu kuma duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin wanda muka kasance tare da ita wato
Hajjala da mamma
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya.
To masu saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aika mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko saƙonka ne Muhammad Salihu ƙauran Namuda, jihar Zamfara, Najeriya. Tace hakika ina goyon bayan dokar da Majalisar Dokokin Najeriya suka yi na tilastawa jam'iyyun siyasa gudanar da zaɓuɓɓukan fitar da gwani ta hanyar ƙato bayan ƙato. Kasancewar hakan ne zai baiwa talakawa wuka da nama wajen tsayar da 'yan takara daga kowacce jam'iyyar siyasa a Najeriya. Muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya rattaba wa wannan sabuwar dokar hannu ba tare da barin gwamnoni sun sauya mishi tunani akan wannan dokar ba. Shi kuwa mai wasika ta gaba cewa ya yi salam VOA Hausa, muna taya Mr. Charles Saludo murnar lashe zaɓe na kujerar gwamnan jihar Anambra da fatar Allah ya taya shi riko kuma ba shi ikon kyautatawa al'ummar jihar tasa. Sako daga na mai ro Umar Makera da Yahaya da No Azari. Sai sakonku Aliyu Muhammad Danfulani Maradawa da baban gida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara suka ce salam VOA Hausa. Hakika abun damuwa ne yadda 'yan bindiga suke cire hakimai tare da naɗa waɗanda suke bukata a jihar Sokoto. Gaskiya ya kamata gwamnati ta duk mai yiwuwa wajen ganin ta kawo ƙarshen wannan mulkin mallakar da 'yan bindiga ke yi a wasu yankuna na jihar Sokoto da kuma jihar Zamfara. Haka zalika mai wasika ta gaba wanda ya ce salam VOA Hausa mai albarka. Allah ya sa taron da Najeriya da Nijar suka gudanar a Maiduguri domin haɗa kai wajen ɗaukar mataki bai ɗaya wajen murkushe har-haren 'yan bindiga ya haifar da ɗa mai ido da fatar Allah ya kawo muna ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasarmu baki ɗaya. Saƙo daga Alhaji Umaru Foreba Gashuwa.
Masu sauraro, da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci, sai kuma can anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu saki da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatarwa, da Julie Lovers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Birnin Washington DC, nake sallama da ku, sai mun haɗu a shirinmu na dare.